وآله وسلم. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومنا 26 جواتن غوما دبو بيدا ديار وانجزو 23 جواتن رمضان هجرة النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تكبير من مكة زوا مدينة dubu daya da dari hudu da ashirin da shida da haka muna cikin goman karshe waɗanda ake yanka Allah ya sa da mu a ciki, wanda ake ba su aljanna a cikin wannan wata Allah ya sa da mu a ciki, wanda ake musu muwafaqa da ganin ko samun lailatul qadari Allah ya sa da mu a ciki. Yadda muke ta kokari wajen gyara halayenmu maza, su mata muna ga ya kamata su gyara halayensu don a samu gyara ta kowane bangare. Akwai wannan muhabara da muka shirya mai taken sufofi 99 da miji yake so ya ga matarsa ta sunfati da su, kuma ta iya yiwuwa cikin sufofin nan da za a faɗa ko a karanta wata ma tana da su duka 99, wata kuma tana da 60 ne, wata tana da 50 ne, wata tana da 70, wata 5, wata ko ɗaya ma ba ta da su. Saboda haka idan ta ji guraren da ta shiga ma tana kai tana yi, to sai ta ƙara himma. In kuma ta ga guraren da dama ita ba ta yi, to sai ta ƙoƙari ta haɗa da natan da waɗannan da za a faɗa. Fatanmu shi ne Allah ta'ala ya jefa tsakaninmu gaba ɗaya, ya bayar da rayuwa mai arziki, mai albarka, mai nutsuwa, mai kwanciyar hankali tsakanin mutane da iyalansu. Allah kuma ya sa albarka. Ta yawa suka ce to mazafa, su ma muna zuwa kansu, akwai nasu da aka ware musamman za a tara su a gaya musu su ma abubuwan da ya kamata su yi idan har matansu suna ba su haƙƙin nan nasu dukkan cinta. To za mu fara haƙƙi na farko wanda ya kamata a ce mace ta sunfatu da shi daga cikin sufofin da Allah zai so ta, manzon Allah ya so ta, mijinta ya so ta, musulunci ma ya so ta gaba ɗaya, shi ne yin da'a ga Allah subhanahu wa ta'ala a bayyane da kuma a ɓoye, da biyayya ga annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama. Wannan shi zai jawo mijinta ya ji yana ƙaunarta tunda tana bin Allah, tana bin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. Abu na biyu da miji yake so ya ga matarsa ta sunfatu da shi, shi ne ta kiyaye masa dukiyarsa. Idan mijinki ya zama cewa ya ga cewa ke mai tsantseni ce a wajen abin da ya shafi kuɗinsa, don ana samun maza iri biyu, akwai namiji mai tsoro, akwai kuma namiji mai almubazziranci, akwai kuma matsakaicin namiji wanda bayar da harkin abin da ya shafi harkar gida ne da kullum. Idan mijinki mai tsoro ne, to sai dai mu ce Allah ya sauwaka, domin wata mata ta kawo ƙarar mijinta wajen annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam, ya rasulallah mijina mutum ne mai tsoron tsiya, baya ba mu abin da zai ishe ni da ƴaƴana, kuma yana da kuɗin ba wai ba shi da shi bane. Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce to in kin san da yake ɓoye kuɗin, to ki ɗan ɗebo ki cika yadda zai ishe ku ce da ƴaƴanki. Kin ga yanzu idan ba fahimta da mijinki ya ga kin kai hannu inda yake aje kuɗi, kin kama in ya kama hannunki sai zai kaga ƙarauniyar mata. Amma da yake zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce khudhi ma yakfiki wa ibnaki bil ma'ruf, ki ɗebi abin da zai ishe ki ce da ƴaƴanki, amma ki kula da shari'a. Haka yanzu ma ba su aje kuɗin ba inda za ku gani ba, balle kuɗi ba. Haka in kuma almubazzari ne yana ba shi kuɗin suna wucewa, to sai ki dinga rage waɗanda suke wucewa ɗin. Kamar a ce cefanen gidanku ya kamata ya zama kaza, sai zama yana bayar da abin da kullum sai an yi rara, sai an yi ragowa. Sai kuma Allah ya yi mumina ce, in ya ba da misalin 500, to za a kashe 350 ne a rage 150. Wannan 150 sai ki buɗe inci na tara wannan ragowar abin da mijinki yake bari ɗin nan. Idan aka yi kamar wata biyu wata uku, za iya yiwa ya shiga tsanani na rashi. Sai ki ce ai dama muna da hali, wato kuɗin da kake bayarwa yana yin yawa, shi yasa nake ragewa, yanzu na tara mana 1000. In kana buƙata yanzu sai a ɗauko maka a sake wasu buƙatun da su. Don kika yi haka kin zama mumina ta ƙwarai. Ko kuma in sun taru da yawa, ki ce to mai gida dama na daɗe ni kaɗai, kaga in kana buƙatar yin aure akwai kuɗin ka da suke yawa da nake tarawa, a ɗebo mana a samu wata mumina wacce za mu zauna lafiya a je a yi aurenta da waɗannan kuɗin da yake rara. In kika haka ma kin yi abin ciki. Abu na uku mace ta zama mai furantawa mijinta rai idan ya kalle ta, kuma ta zama mai halaye na kwarai dangane ga abin da ya shafi rayuwarta. Wannan yana sa miji ya ji yana kaunar matarsa idan yana ganin ta a cikin sufofi na kwarai. Sannan sufa ta hudu, kada ta dinga yawan fita ba tare da izinin mijinta ba. Duk inda za ta tambayi mijinta za ni unguwa, domin Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ya ce idan matarka ta nemi izini za ta masallaci kakka hana ta. Daga nan ne malamai suka gano cewa mata ba sa fita daga gidajen mazajen su ko da ko wajen ibada za su, to sun ka nemi izinin mijinta. Wannan yana daga cikin abin da zai nuna miji matarsa tana girmama shi, domin tana shawartarsa kuma tana neman izinin sa in za ta aikata wani abu. Sannan siffa ta hudu, ta biyar, lalle mace ta zamo duk da mijinta yake kallanta to tana murmushi ne, kace ta kunu ta tsuke fuska ta tarai ta yi zumbutu da kumatinta. Wannan yana jawo miji ya ji to wannan wata irin matar ce, kuma haka tana wani kunkumbura, sai kace ainihin wato ta sha wani abu. To wannan siffa ta biyar kenan. Siffa ta shida, mace ta zamo mai godewa mijinta idan ya kawo ɗan wani abin da ya sauwaka. Akwai matar da mijinta ya mata kyauta in ya kaɗan ci sai a wurgar, ba za ma a nuna godiya ba. To wannan yana karya masa zuciya, don biki san kokarin da ya kawo kaɗan ɗin nan ba. Ta iya yiwa ko mai halin da zai kawo mai yawa ne, amma ya kawo kaɗan ci a karɓa da godiya. To ta iya yiwa ya yi tunani a gaba cewa tunda matar ta mai godiya ce, ya kamata kyauta da nake mata in ƙara. Haka wannan yana daga cikin abin da miji yake so daga matarsa. Sannan abu na bakwai, duk sanda zaki tambayi mijinki wata bukata, to ki dinga lura da yanayi da lokacin da ya dace. Don wani mijin wata ran yana cikin damuwa, ko yana cikin rashi, ko yana cikin bacin rai, to in kika zo masa da wata bukata kika tsara, sai wannan bukata take ta sake zaburar da shi, sai ce an kidin ba za a yi ba. Duk abin da zaki ki yi, saboda kin tun karu fushi ne, dama ya kumbura, sai kika kara kumbura shi. Don haka a dinga lura da yanayi da lokacin da ya kamata a shigar da bukata lokacin da ta dace. Sannan siffa ta takwas, lalle mace ta zamo mai halaye na kirki. Halaye na kirki yana sa makota su ji suna ƙaunarta, in gidan da yawa su ji suna ƙaunarta, shi kuma miji in ya ji ana yabon matarsa akan wani abin kirki shi ma sai ya ƙara santa, domin ta jawo masa shi ma yabo. Ta yadda ko da wani abu ya yi mata ya san makota da al'umma za su yi zaginsa, to yanzu wannan mutuniyar kirki amma kai mata kaza, gaskiya baka kyauta ba. Ko ma me yayi ba za a bashi hali, ba za a bashi wato gaskiya ba, za a goyi bayanta. Sannan siffa ta tara, idan mace za ta fita daga gidan mijinta za ta unguwa da izinin mijin nata, sai ta fita ta yi tabarruji. Abin da ake kira tabarruji shine ta kawo jambaki ta sa, ta kawo jamfarta ta sa, ta kawo hoda ta sa, ta kawo ja'ido ta sa, ta kawo abin da jambaki ta sa, ta yi kunshi duk ta shafi hannunta, ta kuma kawo a tamfa ta dora, sai wani irin tsauri, sai da ka ganta ka san wannan dai shigar da haka Allah yake so a fito ba jaba. To irin wannan duk sanda mace mijinta ya ba ta izini za ta unguwa, to ta nemi kirkin hijabin ta lullube jikinta gaba daya, ta nuna mutane cewa adam ta fa ba kowa yake gani ba, sai ainihin wato mijinta. Sannan siffa ta goma, idan wani abu ya haɗa su da mijinta kada ta dinga ɗaga murya, duk maƙota suna ji ana rigima. Da akwai wata mafaɗaciya, in suna faɗa da mijinta ƴaƴansu ma tsayawa suke suna kallo, sai yaran su ce to yaran sun kasu biyu, wasu suna goyon bayan suna fati ɗin baba, wasu suna fati ɗin baba. To wanda suke a jam'iyyar baba sai su dinga cewa ƴan jam'iyyar baba yaya waye maru wani, su dinga ai ka kai masu mari ya ɗan kare haka. Kuma shi sabilillah ya ce kuna rigima ƴaƴanku sun tafi gida biyu, wasu na baba ne wasu na baba ne. Wannan yana daga cikin abin da yake sa miji ya ji baya son matarsa. Ko kuma idan miji ya fita sai mace ta yi kokarin zagin babansu a gaban su, ko wani abu ya hada su da baban yaran, shi wata dinga zagin ya dinga zagin su, shi ma an ya tashi ya zagi babar su a gabanta, to wannan yana zubar da mutuncin uwa, ya zubar da mutuncin uba a wajen ƴaƴansu. Kuma sai su tashi su ma in ƴan mata ne, abinda suka ga babarsu da babansu suna yi, kuma an musu aure abinda za su kenan a gidajen mazan su. Kun ga an bata goma ba a gyara ɗaya ba. Sannan siffa ta goma sha ɗaya, mace ta zamo mai haƙuri akan talaucin mijinta in Allah ya sa talaka ne, kuma ta zamo mai godiya akan wadatarsa in Allah ya sa mawadaci ne. Kada mace ta matsa wa mijinta in sallah ta yi cewa to gobe fa sai, kuma ni ban ji kana wani motsi ba. Ya kamata duk yadda za a yi fa, duk rigimar da za a yi, in ma ba shi za ka ciwo a ɗaure ka, ba mu fa ba za fa mu zauna fa mu da ƴaƴan mu fa mun kai ɗincin sallah ba shi gaskiya kam sai dai ciyo rijima ya je akko bashin atamfa in ana bada bashin kana siyarwa 1000 a ce shi sai ya bada 3000 tunda baki ne ba kuɗi hannu bane ya siyo kaza ya siyo kaza ki sa shi ya kasa fita ya kasa biyan baki hanyar ma da masu bashin suke baya iya bi kin ga mijin ki sai dinga jin hausin ki kike jefa cikin wannan bala'i amma za ki zo cikin dadi ne jira idan akai hali lokaci ya kusa ayi mana in kuma ba hali to ba ki mai mun ya ce kai kokari dai a ai abin da ya dace in ba ka da hali kanka ta kuma kanka kanka dauka ki zamu wanke namu da badi musa na bara musa ba komai to miji yana son matar sai jini irin wannan halin ce cewa ba ta son ta jefa cikin rigima wannan su 12 ta dinga faɗar da mijinta abu sa samun da zumunta ba kyautata wa iyayensa idan mace tana ba mijinta shawara ƴan uwansa ka dinga ziyarta ƴan uwanka ka dinga sada zumunta Allah zai kara maka arziki don manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace wanda yake son ya samu tsawon rai kuma yake so arzikin sa kada ya yanke to ya dinga sada zumunta don kina nuna mijinki wannan arzikin sa zai karu kuma zai ji yana kaunarki domin kina shawartar sa da abin da yake akwai alkhairi a ciki sannan abu na goma sha uku ka zamo cewa ko da yaushe kana son alkhairi ya samu mijinta kada mijinta ya fahimci duk sanda ya samu alkhairi ranta yana baki wato ta zama mai yi wa mijinta mugunta ko mai masa kashin ya samu alkhairi to idan miji ya fahimci mace tana da wannan sifa to zai ji cewa wannan matar ba abokiyar zama ba ce sannan sifa ta 14 lalle mace ta zama ta siffatu da gaskiya ba maƙaryaciya ba ce lalle mijinta ya zama ya yadda mutane da suke mu'amala da ita sun yadda mace ce mai gaskiya wacce ba ta ainihin shirga ƙarya wannan siffa ta 15 ka yi wa ƴaƴanta tarbiyya in tana da su a kan san Allah musamman zan Allah sallallahu alaihi wasallam da ganin girman mahaifinsu da kuma tausayin na ƙasa da ganin girman manya don akwai wacce ba ta yi wa ƴaƴanta tarbiyya idan suka fito waje wani babba ya musu magana ma sai su yi masa taki ko su zage su kuma a daina wa ƴaƴanki magana a daina aikinsu a daina musu addu'a saboda ba na kirki ba ne to wannan zai jawo kullum rikici ya dinga afkuwa da mijinki saboda wannan sannan su kuma ta 10 ainihin wato 6 ta nisanta da yawan fushi da ɓacin rai da shiga cikin damuwa domin miji kullum ya dawo ya ga matarsa a hankalinsa ya tashi tana cikin damuwa zai ji cewa wannan siffa ba siffa ce mai kyau ba sannan siffa ta 17 ta zamo kada ta dinga wasu ba'a ta nema wasu izini irin an haɗu a wajen biki da mata suke sai a ce ke jibi da Allah ma yadin naki ma ko sun kyauta ki ma wannan an daina yayinka in miji na ne ya mun wannan ba sai na jefa ma ita a fuska ba yaushe ni zan yarda ai mun wannan sai kike kyale shi ma dan anan ake zuga wasu matan su yi mazan su ta bayi idan haka kike yayi irin waɗannan halayen idan aka gano ke mai haɗa rigima ce mutane suka kyamace ki sai mijinki shi ma ji yana kyamaki siffa ta 18 ta zamo mai kankan da kai mai nisa daga girman kai da fariya da takama wannan yana sa ainihin mijinta ya ji yana kaunarta sannan siffa ta 19 ta zamo cewa mai rintse idonta ce in ta fita daga gidan mijinta kar ta zamo shashasha takarai da ake ganin su a bakin kanti suna ciniki suna tsira suna kirkira dariya da ƴan tsaida wannan in mijinta zai wuce ya ganta a haka sai ga ashe shashashan mace ma ya aura siffa ta 20 ta zamo mai gudun duniya mai fuskantar lahira mai fatan gamuwa da Allah cikin sauki miji yana so ya ga matarsa da wannan siffa din sannan siffa ta 21 ta zamo mai dogaro ga Allah wacce take jin ba wani wanda ya isa ya bata ko ya hana ta in ba Allah ba wannan yana sa Allah ya so ta kuma ya sa mijinta ya so ta sannan siffa ta 22 ta zamo mai kiyaye abinda Allah ta'ala ya dora mata da ibada wannan yana daga cikin abinda ke sa Allah ya so ta kuma ya bayar da kaunarta ga kowa da kowa kuma ta dinga yi wa mijinta magana da kalmomi masu daɗi ta dinga kai baban Delu ai Alhaji Musa ba haka ake ba ta dinga amfani da kalmomi masu daɗi waɗanda miji ya san cewa in mace ta gaya masa wannan kalmar lallai akwai tausayawa da girmamawa a ciki ba sai na koya muku ba duk kun iya sai dan kun ya kuta tashi ne ba kwa yi amma duk abin da mace za ta gaya wa mijinta kalma mai daɗi to akwai daɗi a ciki yanzu kamar inda Allah yake cewa alfa ya sanyi da halal albab sai ta ga shugabanta a kofar a bakin kofa kuma kenan an nuna miji a wannan aya shugaba ne na matarsa. Don haka idan kana amfani da kalmomi, duba masu mulki, in an ga wanda aka zaba sai a ce honorable, yana jin daɗi. In an zo wajen gwamna sai a ce your excellency. In an zo gaban sarki a ce his royal highness. Yana jin daɗin an faɗi haka, honorable chairman, honorable kaza. To ke wata kalma kike ganin, kun ma honorable ɗin za ki ce masa? Ko mai gida, kai duk kun iya wallahi. A sai na gaya muku ba. Wata 24 ta zamo cewa ta san haƙƙin mijinta a kanta mai girma ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, da zan umarci wata wani ya yi ma wani sujjada, da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada. Kuma yana cewa da za a ce miji yana da ciwo, ciwon yana zubar da niki, mace ta zo ta tsuguna ta dinga latsar wannan nikin da harshenta har ta lashe gaba ɗaya, da ba ta biya haƙƙin mijinta gaba ɗaya ba. Kun ga ashe ba ƙarami ba ne. Sannan su mata 25 kada ainihin wato ta zamo tana kai komo wajen wato abin da ya shafi Allah ta tarake da fil itirafi bil khata'i. Idan kuskure ya faru ko wani abu ya faru ba daidai ba, to ta yi kokari ta yadda cewa ta aikata laifi, domin itirafi da laifi yana sa miji ya ji matarsa kan mutuniyar kirkici. Idan wani kuskure ya faru kika yi laifi, to kada ki hau kujerar naki ki yadda ma biki ma yi laifin ba. To mai gida na yi ne, to ya za a ce ni na yi? Sai in kin yi ɗin ciki, to na yi, Allah ba da haƙuri. To ko shekan ne shi sai ji an soke masa nauyi, zai ji kuma cewa to an gama fa da shi, in ba za'i za ka yi an baka haƙuri. Da akwai mijinta inda ya yi ciniki ba, to akan matarsa zai huce. Wallahi in ya dawo ransa a ciki tunda ya je kasuwa ya wuni a yi ciniki ba, sai ya dawo gida ransa a ce yana zuwa zai ji ƙyauren ƙofa, ya shiga yana zazzara ido, yana ta ƙoƙari ya ga wani laifi da zai faɗa a kai. Ya ba ɗauki wannan kwanan ba, sai mutum ya ci tuntuɓe da shi ya faɗi. Yanzu ke kina kallon wannan kwanan a gefen hanya, da na faɗi fa. In kika ce Allah baka haƙuri an ɗauke, sai kuma ya tashi leƙa wani guri. Yana ta ƙoƙari ya ga mai aka yi na laifi a gidan nan. An bar wani yaro gashi a can gurin, sai yana rana, ya ce an ɗauke shi, Allah bada haƙuri. In ya rasa abin da zai faɗa sai ya koma gefe, ya yi ta huci. Saboda ya rasa abin da zai bala'i a kai. Tuffa ta 26 ta zamo mai yawan ambatan Allah, domin ambatan Allah yana sa Allah ya so mutum, in kuma Allah yana so ka yana kare ka daga sharrin mutane. Tuffa ta 27 ya zama kada ka dinga ƙauracewa mijinta duk sanda ine ne ta. Duk sanda mijinta ya dawo, to ta zama cikinta ta fara tarassa, kuma ta fara girmama shi. Tuffa ta 28 kada ka dinga ɗorawa mijinta abinda ya fi ƙarfinsa. Domin tsora wa miji abin da ya fi ƙarfinsa yana sa ya yi tunani, matan nan ko rabuwa za mu yi ne dai. Abu na ga abin nasu ya wuce gona da iri. Shaka ta 29 ta zamo mai ruɗuwa ce da kyanta, ko da iliminta, ko da aikinta. Tana nuna mijinta ta fi shi kyau, ko ta fi shi kuɗi, ko ta fi shi ilimi, ko ta fi shi aiki. Wannan yana sa miji ya ji cewa matarsa ba abokin zama ba ce. Shaka ta 30 ta zamo mai tsafta, domin ƙazanta ta daɗe tana kashe aure. Ta dinga cewa aljanu ne, ba wani aljanin da ya fi ƙazanta. Mutum ya dawo gida ya tarar, ba a share tsakar gida ba, ba a gyara kicin ba, ba a gyara ban ɗaki ba. Ka ga ƙudaje sama da 100 suna faretiya a tsakar gida. Ka shiga ban ɗaki daga can kaso dozin 5. To fi sabilillahi ba wanke-wanke ba a yi ba, an ci wani abinci an rarrage a cikin kwanuka haka, ƙudaje na bi. Sannan kana shiga ɗakinta, wani tsami ya bugo ka haka, na wato an daɗe ga wani kayan wanki an tile ruwa ya dashe su, a ƙazanta ita ma satinta ɗaya wataƙila ba ta yi wanka ba. To wannan yana sa miji ya ji gaskiya wannan matar kam bari tabarma in zauna a waje. Shi ne za ku ga mutane sun fi da tabarma sun kai 12 dare suna hira, saboda sun san gidan in sun shiga tsami ma da zafi zai koro su. Da ƙazanta rashin ganin abu matsakwai. Saboda haka wannan yana daga cikin abin da mace za ta yi don ta zauna lafiya da mijinta. Sannan tuffa ta 31 idan mijinta ya umarce ta da wani umarnin da ba saɓon Allah a ciki, ba saɓawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, bai saɓa shari'a ba, wajibi ne ta yi ƙoƙari ta ga ta yi. Sannan tuffa ta 32 idan ta ba wa mijinta kyauta kada ta yi masa gori. Kin ga mata Abdullahi ɗan Mas'udu ya ce, ina da kuɗi zan fitar da zakka, ya kamata in baka ko bai kamata in baka ba, domin kai mijina ne, kada in baka kuma ka kashe min. Amma ka je ka tambayo Annabi sallallahu alaihi wasallama in ya kamata mace ce wa mijinta kyauta. Ya je ya ce, ke ki je ki tambayo Annabi da kanki. Zainab ta ciki ta samu Bilal a kofar gida tace ka gaya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam Zainab tazo tana tambaya wai ya halatta mace in ta fitar da zakata ba mijinta Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wace ce aka ce Zainab Zainab wa aka ce mata Abdullahi ibn Mas'ud tana tambaya ya kamata ta ba wasu marayu da suke hannunta da mijinta zakka Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya kamata ta ba mijinta ta zakka wurin kin kika da kudi kin mijin ki kudi kika fitar da zakka kike bashi ba ruwan ki abinda zai yi da su kike bashi da kuma ki addu'a Allah ya sa ayi abin kirki da su kuma duk abinda za a din kirki ne insha Allah na 33 kada ta dau azumin nafila sai mijinta yana nan sai da izinin sa kada mace ta dau azumi mijinta bai sani ba in dai na nafila ne na farilla kun dama ya san kina na farilla amma na nafila zaki azumi alhamis ko litinin mijinki yana gari kada ki dauki wannan azumin har sai kin sanar maka domin kada yazo ya buƙace ki kuma kike kina azumi ba ta 34 kada ta ba wani mutum dama ya shigo gidanta mijinta baya nan sai dai in muharramin ta ne kamar wanta ko babanta ko kuma wanda yake muharramin ta amma in ba haka ba wannan yana sa miji ya ji ya ake wani ya shigo magida sai wata shubaha ta fara shiga zuciyarsa sannan suffa ta 35 kada ta dinga siffanta wata mata ga mijinta ta dinga cewa kai kaga wata mata wallahi wata mata na gani ta ma fi ni kirki ta ma fi ni mutunci wallahi ta ma fi ni addini ka ta fi ni komai ma sai ji to kai ya kamata ya nemo wacce ke rabu da ke saboda haka duk wata mace za ta yi kokari ta ga cewa mijinta idonsa ya tsaya a kanta bai tafi wani guri da nisa ba siffa ta 36 ta zama mai kunya mace mai kunya Allah ma yana son mai kunya domin kunya tana daga cikin imani al haya'u min al iman kunya tana cikin imani haka mace ta zama mai jin kunya ba fitsararriya ba yana daga cikin abinda mijinta yake so siffa ta 37 wato duk sanda mijinta ya kira wata shimfiɗa to lalle kai maza kai riga kai kada ainihin wato kike ina zuwa kulle wa yara zan kwantar da yara kuma sai yaje ya taso ta ko ya tarar tana bacci wannan yana da cikin abinda yake ji wannan matar kan bata damu da ni ba siffa ta 38 sai ta ce wa mijinta sakanni haka ko ana zaman lafiya ta ce na gaji da kai ni ka sake ni kawai kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk matar da take neman mijinta ya sake ta ana zaman lafiya ba rikici yake ba to sai Allah ya yi fushi da ita in ko Allah ya yi fushi da ita ma kowa fushi zai da ita sannan na 39 wato kada ta gabatar da abin da wasu suke so akan abin da mijinta yake so ko da babanta ne da babata to ta gabatar da bukatar mijinta akan abin da babanta da babata suke nema ma'ana babanta ta turo tace ki zo ana kiran ki sai ta ce to a gaya wa baba zan zo amma sai mai gida zo na tambaye shi to zai ita ma za ta san kina girmama mijin amma kada ka zo kayo cefa ne niki niki ka zo ka ce mata ka ai ta tafi gida an kira ta sai mutum ya ji to ya akai haka kuma siffa ta 40 kada ta cire tufafinta ba a gidan mijinta ba ma'ana ko da ta je wani gida ainihin wato a matsayin ta je ziyara to kada ta yi irin abin da matan gidan suke yi da mata sun cire kayansu gaba ɗaya sun kawo wani zani sun yi ɗaurin kirji sun zauna a tsakar gida don mutane suna shigowa cikin gidan wani zai iya shigowa ya ganta ya je yana ba da labari kuma labarin ya koma har kunnen mijinta to wallahi na ga matar wani ta zauna a tsakar gida da wani zani haka zai iya ga wani ya ce wani ya ce min ya ga matar a wani gida ma sai ma a ƙara gishiri sai an ganta tsarara ma to kun ga rikici ya afku in miji ne kishi ne sai ransa ya baci ya dinga neman hanyar da za ku yi bala'i ba ta 41 kada ta dinga yin kama da tufafin maza kada ta sa tufafi irin na maza domin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce Allah ya tsinewa namijin da yake shigan mata da matar da suke yin shigan maza ta ma sukan aiko tambaya cewa wata ran nakan so ɗauki kayan mijina na sa dan ya zo ya gani cikin kayansa wannan fa sai mu ce wannan ai ba kama kika da kayan maza ba wani abu kika yi kuma da shi ma za a zo babin sa ta dinga tunatar da mijinta idan haɗuwa aure ta haɗa su da yin addu'an nan da Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan mutum zai je ma iyalansa ya addu'a saboda in aka yi kaddara aka samu ɗa a wannan saduwar ƴaƴan ba za su kangare wa Allah da manzansa ko ba za su zama kafirai ba wannan addu'a ɗin Annabi sallallahu alaihi wa sallama in mijinta ya manta ta tunatar da shi sannan siffa ta 43 kada ta zama mai yaɗa sirrin mijinta ko da haɗuwa aure ta haɗa su da mijinta kar su taru suna hira da kawayenta tana ba su labari ana samun irin waɗannan matan sai kaga an shiga ana wani kus baka jin sautin ace tona tonan tsiya ake yi kefa da mijinki kefa da mijinki kefa da mijinki ba kefa da mijinki su koma daki su kus a kori yara ce su fita saboda za a yi wata tsiya sai da kaga ana korar yara to babun arziki zai ba in magana gaskiya za ku yara ma haka ba ta san gaskiya ai amma kaga ana cewa kai ba yaro anan kana korar yara to wani abu za a yi wanda zai dace ba in ba ta 44 kanta zamo mai cutar da mijinta lalle duk hanyar da za ta bi ta ga bata cuci mijinta ba ta kowace hanya to kada ta yi 45 ta zamo cewa mai yawan yin wasa da mijinta domin annabi sallallahu alaihi wasallam a hadisin Jabir yake halla dikran aw jariyatan tula'ibuha wa tula'ibuka dan me yasa baka auro sa'a ka daidai da kai ba wacce kana yi mata wasa tana yi maka wasa to da ta yawan wasa miji yana son matar sa dinga yi maka wasa wannan yana daga cikin abinda yake jin dadi kuma yake kwantar masa da hankali din na ukan wasa kuma da ma kun sani sufa ta 46 a idan sun Allah ya kaddara saduwa na aure ya shiga tsakanin su to annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama nana Aisha ta ce mana muna yin wanka ta da mijinmu ne duk sanda kuka duba bulugun marami a cikin babin wankan janaba za ku ji nana Aisha tana cewa tare muke wanka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to amma wani tunda yake bai taba yin wanka tare da matarsa ba kuma shi ma yace malami ne ko yace dan kasuwa ne ko yace alhaji ne ko yace kunya yake ji to waye fa annabi kunya in imani ne waye fa annabi imani in addini ne waye fa addini ya waye fa annabi addini amma yana yin wanka tare da iyalansa wannan yana daga cikin abinda musulunci ya so tace kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi min aljanaba haka wannan yana daga cikin abinda sai dai gidan naku kuma ga yadda yake ko gidan haya ne ko ku 40 ne ko 20 ne ko 15 ne to kun ga wannan da an shiga ban daki za a koma gefe ana surutu kun ga wani abun mamaki kuma wai shi ne a ban daki to to Allah ya sauke wani sabon addini kuma suka zo da shi ko a ce ma rashin kunya ne wannan waɗanda suke a gurin da babu nutsuwa sosai ba za su ji dadin tabbaka wannan sunnar ba 48 na 47 kada ta kashe dukiyar mijinta ba da izininsa ba ko da abinci za ta dauka ta yi kyauta ko kuɗi za ta dauka ta yi kyauta ko kayan gida ko na amfani za ta bayar to lallai ta nemi izinin mijinta 48 mijinta ya ce idan ta fahimci mijinta yana da wani hali da ba shi da kyau kwaya ɗaya amma yana da wasu halaye da yawa na kirki to ta dinga rinjayar da halayen kirkin nasa akan waɗanda ba na kirkin ba ta dinga yin haƙuri da wanda ba na kirkin ba kuma ta nemi masa addu'a Allah ya rabba shi da wanda ba na kirkin ba wannan yana sa a samu zaman lafiya sannan siffa ta 49 ta zamo mai kiyaye sirrin mijinta idan Allah ya sa ya shiga wani hali duk duniya ba a sani ba to ki ne ki gaya wa wata ki ce mijina fa daurewa yake wallahi wata asara ya buga ko mijina din nan fa yana da larura iri kaza haƙuri kawai yake kuna gaina murmushi amma yana da matsala to wannan yana daga cikin abin da ba a so mace ta zamo ta sufaci da kiyaye mijinta sannan suka ta 50 tayi la'akari da menene mijinta yake so kuma yake sha'awa kuma yake kauna ko da abinci ne wasu su suke cewa ai abinci iri kaza wani kuma yakan bawa matar su duk abin da ta dafa zai wani kwashe zai fita yake ai miya kuka yau wanda ka duk gidan dole ku sha kuka tunda shi yana son kuka wani kuma baya wannan dictatorship din kawai yakan bawa mata su yi abin da yake ni ina ga wannan yaki ka bawa mata kawai su domin kai kadai ne su sun fika yawa to da haka in dai ba wani majalisa za a zauna na tattauna me ya kamata a dinga kullun ba to a dinga bawa mata suna yin abincin da dace wannan yana so ku ji cewa lalle mijinsu yana kaunar su kuma su ma suna jin dadin zama da shi a yanayin hakan sannan su fata 51 lalle mace ta zamo cewa mai kiyayewa ce ga haƙoƙin mijinta da shi da kaunar da son ƴaƴanta da kuma taimaka wa mijinta wajen bin Allah da tunatar da shi in ya manta kuma kada ta dinga matsa masa ko tana takura masa ta yadda zai ji baya santa kuma ta 52 ta dinga kokarin nuna wa mijinta cewa lalle ita fa yana da muhimmanci a gurinta lalle fa wani mutum ne mai daraja a gurinta yadda in yayi tafiya bai dawo ba har lokacin dawowarsa ya ci kasa abinci da kansa bace. Amma kai tafiya ka ba kana dawowa karfe 8. Yau baka dawo ba sai shaji ka tare da mataka ta cinye tuwanta ta ta hau gare tana ta share bacci. Kaga bata damu da shirme kenan. Amma an ta damu da kai a tsakar gida zaka same ta tayi tagumi da abincin a gaba. Ita wallahi mai gida tun da kawai lokacin dawowa hankali na ya tashi na kasa kai loma baki na. Nake ta tunanin yadda zai in ji labarin ka. Ke yanzu da ka dawo hankali na ka tunani zan iya cin abinci. Wallahi sai ji dadi sai a'a. Sai dai ina da wani abu a gida fa. To macen ta nuna mijinta wannan yana jin dadi kwarai da gaske. Sannan su mata 53. Sai kokarin wato in za ta yi mijinta nasiha akan wani abu da yana kuskure sai amfani da usulubi mai kyau yadda zai fahimta. Kada ta afka mata sai dama ayar Qur'ani ta ce kaza kuma kai ma minaz zalimina kai kuma cikin minaz zalimina kai. Ko la'ana Allah ala man fa'ala kaza Allah ya la'anci wanda ya aikata kaza kai ma kuma ka aikata. Kace to kin la'ance ni kenan. Ko da ya san akwai ayar akwai hadisin amma zai ji cewa la'ana daga bakin ki ko ba hadisin ne ya zo da kansa ya la'ane ki ba. To wannan yana so ya gane matarsa kuma so take ta zage shi ta fake da cewa hadisi ya ce kaza. Ka dinga kokarin nuna soyayyarta sifa ta 54. Ka dinga kokarin nuna soyayyarta ga mijinta. Ta yadda ainihin wato zai ga cewa matan nan tawa mai farin ciki ce da dawowa ta, mai damuwa ce da rashin dawowa ta. Sannan kuma irin yadda nake tarar da ƴaƴana ya nuna matata tana ƙaunana. Domin za ka zo ka tarar da ƴaƴanka an musu wanka, an tura su makaranta, an gyara su, ka gan su cikin tsafta, kai ko ƴaƴanka ne za su fito daga gida kana tare da baki. Su fito cikin kwalliya sai ka ji daɗi a zuciyarka. Amma akwai matan da mijinta ya yi aboki suna hira, sai ga wani yaro tumfur, zindir, ya sha koko bakinsa ya yi wani cikin kurtsitsi. Ga kuma wani koko haka a bakinsa kuma yana riƙe da wani ƙirji ina jin ko tun jiya ne aka ci kaza yaro ya fito yana baba. Sai uban ya ji haushi yana sai ya ji idi ta yana kai lokacin da yaron nan gama na gida ne aka ce na gidanka ne ita to maza kamar da ke gida ya fito ransa a bake ki haba na yi babban abokina ki turo min ɗan haka cikin kurtsitsi bakinsa ya sha koko da kuma ƙashin ƙafa kaza a hannunsa ba ai bai kamata ba. Da kun ga wannan yana sa mutum ya ji haushin matarsa. Amma duk da ƴaƴa za su fita mijinki yana ko ba mijinki baya waje da kamata ku dinga barin ƴaƴanku suna fita zindir ba riga ba wando sun ci abinci ba a wanke ba ko sauro ya bishe da gudun su kamo shi sai ki kunyata mijinki a gaban abokansa ya dinga ganin ƴaƴansa cikin ƙazanta tumɓin ba shan gani. Wannan yana daga cikin abin da miji yake so ya gane matarsa tana da shi. Sannan su fata 55. Ta dinga kokarin neman mai mijinta yake so, ta dinga lura da halinsa, me yake sa ya fushi, me yake sa ya yarda, me yake bata masa rai, menene in nayi naga yana murmushi, me in yazo tare a gidaransa yake baki, ta karanta shi ta daga bakara zuwa nashi, ta karanta mijinta da wasali da dugo. Lalle ta gane bakin sosai, ta yi mai dugo, ta yi mai wasali, ta yi mai shaka, kuma ta gano guraren da ake tajawidi, ta gane ina ne mijinta ake jan baki, ina ne ake fasawa. Ina ake alif ja ina ake alif baki lalle ta karanta shi da kyau gane abin da yake so da wanda baya so da wanda ya dace da wanda bai dace ba. Wannan yana sa miji ya ji yana kaunar matarsa. Sufa ta 56. Idan miji zai tafi zai fita unguwa kace to Allah ya kiyaye hanya, Allah ya saka dawo lafiya, in ka kasuwa ne kace Allah ya kawo riba cikin kasuwancinka mu samu mu ma mu ji dadin rayuwa. In ma'aikacin gwamnati ne Allah ya saka samu wajen aiki lafiya. Idan malami ne Allah ya sa aje a karantar da mutane lafiya. Idan ɗan siyasa ne Allah sa ka fasa ma baki yau a wannan campaign. Duk masa wannan addu'a zai ji daɗi. Ɗan siyasa an tsarki shi ta mijin shi dawo bakin sa fashi. To wannan yana daga cikin abin da miji yake so. Sufa ta 57. Idan miji ya dawo to matarsa ta tare shi ta daga bakin kofa. Tana lale marhaban da zuwa, lale marhaban da zuwa. Kalmomi dai wanda kun san su je ba na son dinga fito da su da yawa. Saboda tarku ce ma ba ma haka ya kamata a faɗa ba. Amma akwai kalmomi dai masu daɗi wanda miji zai ga an tare shi a bakin kofa ana yi masa lale. Ku ba shi hannu ku gaisa. In ba kowa kusa da gurin ma za ki iya rungume abinki ku ƙara sa ɗaki. Amma inda yara to sai kuma a ɗan sau da fuska dai kuma a yi lale ɗin kawai. Sufa ta 58. Lalle mace ta yi ƙoƙarin wato mijinta ya ji yana son halinta, wato ta soyantar da shi halinta, ya ji cewa halinta ɗin nan mai kyau ne kuma yana son ta saboda wannan halin. wanda koda akwai wani mutum da suka rabu da matarsa yazo wajen Annabi ya fice da kuka kawaye yana ta zuba ya Rasulullah ka taimaka min ta dawo wallahi ya ji sai ka taimaka min Annabi sallallahu alaihi wasallam yake to zan je in same ta da kaina sai je ya sallama ta fito ta ce ya Rasulullah me ya faru ita mutunci ne tunda kuka rabu yake ta kuka sai to yanzu ya za a yi ita ko ki ita yake ki koma sai to ka bani umarni in koma dole ne ko kwash abin nan biko kake yi Annabi yake biko nake yi sai to wallahi ba zan koma ba in duk duniyar nan ta sace abin da ya mallaka duk nasa ne ya bani wallahi ba zan koma ba saboda san sani kada ba na yi bayan ban ba so ai ba aure aure ya ruguje in ba kauna sai sa Annabi ya hana auren dole kai ka kai ma dole ka aura ita ma ka kai mata dole ta aura domin kiyayya ko shekara 50 akai a zauna tana nishi ta akwai akwai da yake ga matarsa shekarar su 20 yake ce mata lokacin da aka aure nan fa ba ta so sai wallahi har yanzu ba na so kawai girmama iyayena ne na zauna har yanzu nan ba na kaunar ka duk sanda ka fita addu'a nake kaka dawo sai ya dawo sai ya yi shiru an tafi a haka shin yana nan sai ya tsokano shi kuda aka ta kuskura Annabi ya ce ta kuskura ya aure ba kauna kada ku takura ƴaƴan ku su auri wanda ba sa so dan iyayya ba abinda ba ta jawowa abinda kuka ga an gina shi na rashin mutunci shi yau akan iyayya ne tuffa ta 50 da tara lalle wato ta dinga nuna wa mijinta kana kaudar iyayensa dan da yawa akan samu rikici idan mutun Allah ya sa babarsa da mamansa suna gida daya to wata ran ba aka ce ba sai ga suna bala'i kamar kishiyoyi uwar tana shigar da ainihin wato rikici cikin matar ya to mai da ita kamar wai mijinta yana fifi ta matarsa ba ko wani da yake zaune da babarsa a gida daya rikicin da ake yi hatta kai uwar duk abin da yazo baya nuna wa matar sai ya nuna wa uwar na fiyo kaza na fiyo kaza na fiyo kaza ko sabulu da kudin cefane sai dai sai uwar matar ta je ta karba kun ga wannan akwai matsala sosai akwai kuma wata da Allah ya taimake ta ta shawo kan uwar uwar ta zama tana kaunarta hatta ku kaunarta fiye da dan nata to kuma dan tsiya sai take wa mijin tsiya idan sai mijin tsiya ya je ga uwar ta ce in ka kuskura kai mata wani abu wallahi sai ga abin da zan ma wannan mace mai imani mai san Allah mai tausayi da uwar ta zo ta tare ta sai ta zuwa baba a kawo miki ruwa ta dauko mafici ta ne mata fifita duk na gulma ne ashe ta fita uwar take to Allah ya miki albarka ya dinga Allah ya miki albarka hakuka take uwar saboda dadi shi ko miji yana dawa shi ta gasa shi idan yaje ya samu uwar ta shi ba baka isa ba wannan yarinya mai kirki ba abinda zaka yi mata to wannan yana daga cikin abinda yake sa miji ya ji ainihin matarsa kan tana cutar da shi da haka ta dinga girmama iyayensu zai ji dadi kuma ta sucin idan mijinta yana magana to ta yi shiru kuma shi dama ya magana in ma damuwa ce ya kare damuwarsa in ma faɗa ne ya kare faɗansa ya je har ƙarshe sannan inda amsa sai ta bashi amsa cikin ladabi da biyayya wannan yana sa miji ya ji matarsa kan mai biyayya ce sannan idan ta aikata kuskure wani abu ya afku na kuskure da ta yi mijinta ya ce baya son wannan abin to ta yi ƙoƙari kada wannan abin ya sake maimaituwa domin wannan zai sa mijinta ya ji matarsa mai sauraron sakacin an mata ko mai tsawatuwa can an tsawatar da ita sannan yana daga cikin sukofi na 62 wanda miji yake so ainihin wato ya ga matarsa ta ainihin wato a kula da shi ta kuma kiyaye shi shine ya zama ko da yaushe tunaninsa take yi ba tunanin kowa ba har miji ya ji cewa lalle matarsa tunanina take yi ma'ana damuwa take gani yana lura da yanayinta da kamanninta cewa lalle ta damu da shi sosai kuma tana jin kai wani gwal ne kawai mijin nan nata wannan yana daga cikin abin da yake mai kyau sosai sannan sifa ta 66 wata ta ci zaman aure zama ne na amana zama ne na amana wato yadda aka ce mijinki ya rike shi amana to ki ma ki rike shi amana in an ce amana shine Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya fassara mana amana da fassarori da dama amma muna iya dunkule shi akan cewa in aka ce kaza amana ne to ya kamata ka kiyaye shi kada wani abu ya shiga tsakani wanda zai zama akwai tozartawa a ciki wannan yana daga cikin abin da ya kamata mace ta kiyaye dan ba wacce ta san sirrin miji irin mata ba wacce ta san sirrin mijinta a duk duniyar nan irin mata ba dan tana iya ganin su a kowane hali kuma ta san kowane hali duk wata larura da wata damuwa da ita ta sani ainihin wato ta tozarta shi ta wannan hanyar ba sannan wato sufa ta sufa ta 63 sufa ta 64 kai kada idan mijinta yana nan ta shigala da wani abu miji baya so yana gida kuma ya gama ta sama tana san tana wani harkokinta sai ya ce ke gelu ya haizu biki faruwa ba ina zuwa da Allah mantawa ne to wannan ma ya tashi haushi wato shi manta ma ya dawo biki ma kawo ruwa ba wannan akwai matan da wallahi su shiga gida yake awa daya kana hamma biki ma ruwa ba to ya kamata a ce kina ma da miki tinki da hanki tinki da kuma kofin ki na ruwa kin ma san lokacin da zai dawo kin san in akwai kankara in zoko ne an yi mai sanyi an dan jefa kankara in wani dan fruit salad ne an shirya in wani ne kakkan wato ayabace wani ne kakkan a barbado an nika su an shirya su an sa musu kankara mijin ki yana dawowa ya ga cewa ke zaki dauke hular da sadaka ku aje kuma ki bashi ruwa ko ki bashi ya sha ko ki bashi ki nika ki dinga kuba masa wannan yana daga cikin abin da ke sa miji ya ji cewa lallai matan nan wato ba dama ce fa sannan su ta 50 ta 65 kada ta zama mai yawan surutu kike kike kana ta surutu kana ta hayaniya da isa makota duk suna ji amma a dinga aikowa da Allah ka ga mata ka malam zami bacci makota suna aikowa ga mata ka da Allah zami bacci ta dame mu mun kasa bacci makota saboda bala'in surutun ta to kake zama haka sufa ta 66 wato ta shagantar da lokacin ta cikin abin da zai amfane ta a duniya da lahira akwai matan da ummijin su ya fita sai a dauko video an dinga sa shi a Hausa kenan a gama da wancan a san Nigerian team in an gama a dauko littafin soyayya ruwan raina ruwan kaza ne marurin zuciya duk irin waɗannan abubuwan suke ta karantawa wannan yana sa miji ya ji kai matarsa ba ta da wani amfani in ya fita ba ta komai da zai amfane ta a duniya in sana'a ce ki dinga dinki mana ko saka ki ce miji siyo min ki dinki ko ma bashi ne ka bani in dinga biyan ka a hankali dan samu abin yi dan na dawo daga makaranta na yi nazari da abin da nake iyawa to wannan yana daga cikin abin da miji yake so ya ga matarsa ta su fatu da shi to sufa ta su cikin ba sai ka mata ta dinga alfahari da abin da ba ta da shi akwai matar da in ma ka tara kayan ado sai ta dinga arowa tana sawa dan tayi barazana to irin wannan ƙarya ce fa kurewa take dan mu a Kano akwai wata tsiya da muka gano ana yi idan mutum za shi zance ba shi da kaya masu kyau akwai da ake bada hayar mota hayar riga hayar agogo hayar komai ya haya kuma kuma akwai da ake bada hayar dam hayar lesi masu kyau shi zance ya in shi minti za a dinga duba in kin yi awa daya 500 in minti 30 kuka yi 250 to da haka za a baki wannan in kika dade a wajen zance cikin karuwa yake shi ma kuma nasa haya ne idan ya ana duba kamar da ake daukar haya ke shi ana duba agogo da ake dubawa in ya dade a wajen to kuɗi sun karu to wannan ƙaryar mun gano ta sai ma ta kai ƙaryar ta tsallake har ta kai kayan daki ma ana ƙaryar su idan mace iyayenta za su iya sai mata set 5 to sai a hayo set 30 sai a zo a jera wai dan a fita kunyar ɗin biki in an zo an ga ɗakin cike kuma daga baya sai a dinga ɗauka da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu da ɗaya da biyu ana ragewa ɗaki na ramewa yana ramewa aka dawo kan gaskiya kuma daga baya da haya aka ɗauko daga masu siyar da kayan a kasuwa cewa za a kai gidanta a fita kunya in ɗan biki suka gani daga baya za a dama da abinka me ya jawo ƙaryar ku tsaya a cikin gaskiya mana in akwai ayi in babu a haƙura dan me za a yi ƙarya kuma wannan babu kyau kuma yana sa miji ya ji matarsa ake maƙaryaci ya ce ita ma ta ji maƙaryaci ne saboda kowa ya yaudari kowa sufa ta 58 ta zama mai yawan karatun alƙur'ani da littafan ilimi wannan yana daga cikin abin da miji ya dawo ya tara ana rera karatu a gidansa ya san ana korar shedanu a gidan to ya san kai matan nan ta ba dama ce fa akwai ta miji ka hida ce waliya ce ai wali ko Allah yana son waliya haka ni ma ina son waliya ta wannan yana daga cikin abin da yawan da zikirorin safa da yamma da karanta littafai na ilimi ta 59 lalle ainai in za ta fita unguwa kada ta sa turare domin sa turare annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk masu aure ko kowace mata ma ayyu mamra'atin bi ware ba za ta fita ta sanya turare dan ta wuce a gaban maza su ji kancin turaren to Allah ta'ala zai la'anci ta hukuncin Allah wannan yana sa mace ta zamo wato mutane suna kaunarta saboda tana wa'azi tana kira zuwa ga Allah zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma tana yin nasiha in ta ga abin da bai dace ba sufa ta 61 lalle ainihin wato mace ta zamo wato ta dinga girmama ra'ayin mijinta duk sai mijinta ya kawo shawara kace a wannan bai dace ba in ma bai dace ba ta san hanyar da za ta buta nuna masa bai dace din ma yadda ba za a yi rigima ba kace ina ga ya kamata wanta da wani ai musu kaza sai aba mai gidan sai tace eh to ya kamata ai wannan in banda akwai kaza da kaza da kaza da kaza sai tace eh haka ne kun ga Ummu Salama da Annabi ya fushi a lokacin da aka sulhu Hudaybiya yace wa sahabbai ku aski ku kake sai shigo gidansa a bace yace mutane sun halaka na ba su umarni sun kiji sai ya rasulullahi baƙin bai su kai ba abin da ya faru a Hudaybiya ne ransu ya baci ka zaka je ka fara aikatawa in suka ga ka aikata kuma za su aikata sai Annabi yace wannan shawara ta kika yi yana zuwa yace wanza ne yi min aski da suka ga anewa Annabi aski kowa sai ya kama yin aski gaba daya kun ga tace shi al'umma gaba ki ɗayan shirma guda daya haka lokacin da Annabi ya firgita da ya ga abin nan a cikin kogo mala'ika Jibril sai zo mai nana Khadija tace yace kwanta da hankalinka da yace wallahi naji tsoro kada na haukace ko shaytanu ne za su hauke na tace ka kwanta da hankalinka fala yukhzika Allah abadan har abada Allah ba zai tozarta ka ba kana sada zumunta kana kaza kana kaza kana kaza kai ka lissafa masa halayen sa na kware to wanda yana sa miji ya ji in ya shigo da damuwa haransa a faci ko ya ci bashi za a daure shi zai kwanta mai da hankali ki dinga lallashin sa kina kwanta da hankalinka ba komai Allah zai kawo mafita mu ci gaba da roƙon Allah Allah zai yaye kai kai musulmin kinki ne an saka da halaye na kwari irin ku Allah yake taimaka irin ku Allah yake girmama irin ku Allah yake wakaza to in miji ya jima ta saka ne masa wannan hankalin sa yana kwanciya amma yazo ya ce na shiga uku tace shiga 20 ma ne gida bala'i ne ya hau kanka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina mu sai mu to yanzu la haula wala quwwata illa billah mun shiga uku mun lalace to yanzu ya za a yi wannan bala'i da ka tun taro kin ga sai da ma kece zaki kwantar mata da hankali to sun saki burgita shi daji ya dauko bala'i a waje an kara masa wani a gida wannan baya da kyau sannan sifata ainihin 72 lalle mace ta zamo cewa tana damuwa da yanayin ma yadda mijinta zai fita waje kamata yake ce to ne ga wannan shiga ba ta yi mun ba gaskiya na fito a ganka a waje sai a dama ka fita da ko akwai wani mutumin da daga fitowar sa daga gida zaka san yadda matar sa take zaka ga ya sa wata hula shudiya wani wando kore wata yelan hula ya daura agogon ta baya takalmi ma ya sa hagu a dama hagu saboda Allah Allah yake ya gudu to da ganin wannan ka san cikin gidan ma ba kyau ba an tsaye fito ba kan ku ko taje shi bai ba tsorata a firgita a razane sai ya san akwai tashin hankali a gidansa to in mijin zai fita ki kwanta mai da hankali da Allah ka fita kana cikin fuska da murmushi ka dauka kuma muke a gida sannan wannan shigar da kai kai wani harbi tsaye tsaye aka yi kafe an koro ka daga daji da Allah yi wata shigar mai kyau bari in gyara ma ki dauko kun taje masa kai ba kama kana son kwalli bari in sa ma kwalli sa ma kwalli sai dai in kin biki iya ba za ki dauka ne masa ido amma in kin iya shikenan mai ma wallahi akwai matar da ita take shafa mijinta mai in ne wanka ta take shafa masa mai ni wannan abubuwan kuna ga kamar abun wasa wallahi mazan ko kun je gidan bokaye ba ba sai kun je kuna hada kafar kaza a samu kaza baka a yanke kafa ta hagu a shirye kaza a shirye kaza a yi tsafi a shanya miji ba duk shanya mijin nan shirman banza ne da tsafi da shirka da kafirci kuma ki tafi wuta ko mijin ba dole ku ki bada kin yi tsafi amma in kike abin ciki wallahi sai yana kaunaki kuma a zauna lafiya shekara 50-60 ka ku tsufa haka ba ga aure ya mutu ba ku duba dafa in ka dauki daga shekara 35 da ya wuce mafi yawa za ku ga kowace mace ita ce a wajen mijinta na farko kowa ya taso a gidansu zai ga haka sai ka ga wannan ita ce matar babanka wacce ya aura tun kina samari har sun tsufa ga ƴaƴa ga jikoki amma suna nan amma yanzu abin da ke faruwa shekara 15 zuwa yanzu aka gama ta daya bata wuce shekara 20 ba amma ta yi aure 7 ta yi 5 kullum ha kirgawa ake wa a wasu unguwa da zawara da yan mata ne suka fi yawa haka fa ake kirga a wasu unguwannin ko wanda yace wata unguwa kusan duk gida akwai bazawara a unguwar gaba kowane gida akwai bazawara kun wannan me yayi dadi a dinga aure ana je kiki dawo je kiki dawo to Allah ya kiyaye sannan sifata 73 ta ba mijinta dukkan haƙoƙin sa na cewa shine jagaba shine kuma wanda Allah ya dora masa nauyi kuma shine wanda Allah subhanahu wataala zai tambaya don haka wannan zai sa mijinta ji tana taimaka masa wajen tsayar da gidan akan hanyar Allah ko da shi yazo ya lika wani abu da ya dace ba ko yana jin kiɗa ko yana jin dusko cikin gida kike ga mana iblis mai cikin gida wannan hoton da kalika annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'iku sun faɗa jibril ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ma shaida gidan da akwai hoto a ciki ko akwai kare sai ka wannan fastocin da kalille ka zaka ja mana iblisai su zo su dinga kama mana yaya ki bashi shawara a cire irin waɗannan abubuwa din wannan sura ta 74 tani tunta daga bid'a kuma mace ta zama yar bid'a ana kira ita ce a gaba ko ta dinga zuwa wajen bokaye ko ta dinga zuwa wajen ƴan tsumbu a dinga ganin ta a soran ƴan tsumbu duk sun cinye mata kan daki suna ta bata shawara so kike ko nake zama mijinta ce duk abin da nake ya ce kuma ya aika ta kamar yadda nake wannan ba kyau sura ta 75 ya zama ita take yin abinci da kanta dan ta dinga la'akari da dafuwarsa da kyansa da dadin sa akwai matar da take cewa yara kai yara sai ku je ku duba min girkin nan wani kauri nake ji ko konewa yayi ne insabilillahi akwai wasu matan da suka iya abinci suka mazan suka kusan su fiye da wasu akwai matar da ta fara abinci a kan take zaunawa miyar tana juyawa tana kitchen din sai ta gama miyar akwai wacce ta daura kuma ita tafi kallon kin din Hausa sai an ji kauri a gidan sai ce wa kaurin mai a ce girkin ki ne sai a taho a gudu a kuza ruwa sun san duk abincin da aka kuza masa ruwa da magin da ke ciki da dan zakin nama-naman da mai din duk ya tafi kenan shikenan yanzu abincin salam za a ci akwai wanda yake wannan har kunya yake ji suna ciyayya a unguwa ya dauko abincin gidansa saboda jama'a in an zo na gidansa kowa sai ya koshi matarsa ba ta iya abinci ba ita in an zo kan na gidansa sai kowa ya ce wallahi dama na dan ci wani abu a kan hanya ta sai an jima duk sai a tashi a bashi da nasa shi ma kuma ya fi so ya ci na gidan wani fiye da ya ci na gidansa in ga wani abin kunya ne mutum ya yi baki ki tsinka shi saboda ba ki iya abinci ba siffa ta ainihin wato 76 lalle mace ta zamo ainihin wato mai mutunci ta zamo mai kula na dubba na musulunci wajen shiga gida addu'a fitowa shiga ban daki fitowa addu'a cin abinci addu'a bacci addu'a farkawa waɗannan duka yana daga cikin abin da ke koran shaytanin da suke kashe aure daga gida 77 idan mijinta ainihin wato yayi fushi idan mijinta yayi fushi to lalle ta yi kokari ta ga cewa cikin kankanin lokaci ta yi kokarin kwantar masa da hankali ta hanyar wato lallashin sa da kuma ta rike shi ta ce ni wato hankali na ba zai kwanta ba aje kwanta ba in ba gani ne kai murmushi ko kai dariya ba kalle ni kai dariya ki sa kokarin sashi dai sai ya sako tukunna amma dai tace in ma mutuwa zaka je ka fushi ni zaka nuna fushi ita ma sai kai fushin kaga wani an yi sati ba a magana da mijin da matar kowa ya hau kujeran naki wannan ba halin kwarai bane kuma ta 78 lalle mace ta kware sosai wajen iya mu'amala da mijinta tukunna da farko kafin ta iya mu'amala da wasu da kyau ta akwai matar da zaka ji ana ta cewa ta kirkice amma kuma mijin shi a gurin sa ba ta kirki ba biya banda ake mata shi girgiza kai kawai yake yana jin bala'iyya shi daga ciki ku kuke ganin kirkin ta to wannan bai kamata ba a ce mijin ki shi din da ya kamata ya kowa ya fi ganin kirkin ki fiye da kowa din sannan mace ta 79 lalle mace ta zamo abun koyi ga kawayenta kuma su zama suna buga misali da ita in suka je gidanta wajen tsafta da kwalliya da iya zama da miji ya zama daga ita ake koyan yadda ake zama da miji ba ita take koya daga wani ba tufa ta 80 lalle ta zama mai sanya hijabi na shari'a cikakke hamma da niqabi wannan duk yana sa ainihin mace ta zama cewa ba ta zama a wulakantacciya a waje ba kuma ba za ta zama wulakantacciya a cikin gida ba sannan yana daga cikin sufofin da miji yake so ga matarsa ainihin wato a ya zama tana la'akari da irin wato shigar da ya fito kuma yanzu ha wani littafi ake da shi wai na koyan daurin dankwali hannu ne da ake daurin dankwali wajen kasu dari da wani abu kala yau ai wani tsiko haka kai kamar zakara yau ai wani dan tsini a gaba ka ga kamar mai martaba gobe ai wasu kunnuwa guda biyu to duk irin waɗannan kamata yayi mijinta ma ta san wani lokaci yake dawowa dan kafin ya dawo izo ya tarar ta yi wanka ta yi kwalliya ta dauko kayan da ya fito akwai matan da suke kashe aure kuma ba a gane su ba sai su ce wai ba a nuna wa miji soyayya kuma miji ba dan goyo ba ne wacce ta riƙi miji uba za ta fana maraya kuma waɗannan kayan da aka kawo miki ba kaya ne da za ki dinga sa su a tsakar gida su mutu ba to me amfaninsu duk kaje kaya wa ya kamata ya gani haka masu bada shawaran wai kace kashe zauna da sai a baki wani tsohon zani wai na tsakar gida ka magana tsakar gida take miji kullu ya dawo ya dinga ganin ki da zani dai ya goge ya koke ya tsotse ya yage ya yayi amma ka wani maho wani duk bai dace ba mata ta dinga la'akari da abinda mijinta zai faranta masa rai kafarta 82 kada ta ba wasu mutane dama su dinga shiga cikin rayuwarta bana kada ta dinga daukan ziga daga wasu wasu zo su ga kina zama da mijinki lafiya ta ce masa take yi kafiya na ce wa miji akwai wata wai mijinta ya dawo ita tashi ta je wai dan kada kawayenta su ce wai ta na ce wa miji ko take na ce wa mijin aje na ce masa take yi in aka ita take ita ta damu da shi ma bai damu da ita ba ana zuga mata da irin waɗannan kalmomin banzan ita ga mace ta fara in yana son ki ba ta masa rai in kika san ka bai baci ba to yana son ki ta ji wani shirman banza ba za a bata rai ransa bai baci ba wannan ba shawara ba ce haƙƙi ya dada wannan shawara sannan su mata 83 idan mijinta zai yi tafiya to ta shirya masa kayan tafiya an ce zai balaguro zai tafi sati guda to ki afko jikarsa ki gyara ki ɗauki tufafi ki saka a ciki ki ɗauko mai ki sa masa abin da ya shafi makilin da brush ki sa masa abin taja kai ki shirya masa komai ki zage jakar aje ta a gefe ki goge ta kalmansa ki ɗauko hanci ki wanke ki goge ki sa ki ɗauko turare ki saka a cikin jakar yanzu ya tarar jikarsa ta tafiya komai an yi shiri akwai wata rana da aka tafiya wa'azi malamai da yawa sai wani malami ya ce kowa ya buɗe jakarsa mu ga me ya a ciki za mu gane wanda ya fito da shiri daga gida da wanda bai fito ba a sai shi ya shirya sai ya ce jakata akwai mai duk da ban buɗe ba na san akwai mai a ciki akwai makilin akwai brush akwai turare biya faɗa abubuwa akwai hanci akwai kaza a ciki duk komai an shirya to sai aka ce to kowa ya buɗe tasa da wani ya buɗa sai ga kyankyaso ya fito sun sa ko wasu ƴan ƙananan kyankyaso sai waɗanda suke shiga cikin kaya saboda rashin kulawa masu wato haɗaɗɗen ƴan kyankyaso na ƴan ƙananan na wasu farare-fararen nan sun shiga cikin jakar aka dinga ƙyalƙyale masa da dariya cewa kai wannan gidanka akwai gyara bata ma gyara jakar ta kai ta goggoge ba wasu ma har turare suke fesa a cikin jakar to kun ga wannan ashe ta san yanayin yadda mijinta zai yi tafiya to wannan yana daga cikin abin da ake so ga mace sannan kuma ta rubuta wata ƴar takarda wani ɗan note ta ɗora a cikin jakar ya wanda in kai tafiya ko da yake ba shi ya faɗa ba to in ya je yana buɗe jakar ya ga wannan ƴar wasiƙa a sama ya ɗauka kuma ya ga rubutun ki ce ke ki kika rubuta yana can sai ya ga farin ciki har sai ma wanda mutane a gure ya ce kun ga kai matan ku su ne muku irin wannan ko ga yana wani takama da ke a cikin jama'a yana wa mutane gori su ba a yi musu ba sai ki dan maje dan note haka ya rubuta zaki ta a cikin jakar ki saka ko ki saka masa a jihun rigar sa bai sani ba sai yazo zai dauko wani abu sai ga ƴar takarda a daga gare ki zuwa gare shi ina yi maka addu'a da fatan alheri a zama lafiya kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza da kaza duk sun sani yawwa tufa ta 84 lalle ta zama mai shawartar mijinta a kan al'amarin da ya shafe ta in za ta yi wani abu da ya shafe ta ita kaɗai to lalle ka nemi shawaran mijinta ina so zan yi kaza ko ina so zan siyo kaza ko ina so in dinga sana'a kaza ko ina so in shiga makaranta kaza ko ina so in yi kaza ya zama dai mijinta ya san me yake gudana a cikin rayuwarta shi ma ya dinga sanar da ita don a dinga sanin inda aka kwana da inda aka tashi tufa 85 lalle ta dinga la'akari da sha'ur na mijinta wato yanayin wato abin nan karɓa ko rashin karɓa na mijinta kada ta cuta da shi da magana ko da aiki ko da munanan hali tufa na 86 a lalle ta dinga bayyana wa mijinta wato ainihin a yanayi na wato maƙota waɗanda suke maƙotaka da shi ta dinga nuna masa in ce wannan gidan ba a da lafiya ko wannan gidan ba a da lafiya ta ce mai gida da Allah nan maƙotan ba su da lafiya a ba mu dama da Allah mu je mu duba su kuma an ka samu dama ka yi wa wanar gaisuwa an maka kaza ma'ana ta dinga sa shi yana shiri da maƙotansa wannan yana daga cikin abin da zai sa miji ya ji matarsa lalle ba dama ce to tufa ta 87 ta dinga yi wa miji ta dinga tarayya da mijinta cikin tunanin yadda za a kyautata rayuwar auren nan tai kyau kuma ta bayar da iya kokarin ta wajen warware wata matsala da ta taso ta gida tsakaninta da mijinta ko da ƴaƴansa yayi fushi akan wani ɗansa tace mai gida abin da nake baka shawara an kanka ya bata mare ka tsine masa kuma Allah ya isa kaka ce zai gani domin wannan zai sa ya lalace daga baya kare kai masa addu'an abin shiki yayi Allah ya masa albarka in yi abin da bai dace ba kai masa addu'a Allah ya shirye shi akwai wanda zaka jana tsinan nan yaro kaga tsinan nan yaro kanka ne fa ka ce tsinan ne to me amfanin sa ya lalace kenan wannan yana daga cikin abin da miji yake so matarsa ta yi sannan siffa ta 88 kada mace wato ta tsara ado na koli-koli kuma ta dinga yin leke wasu suna ganinta akwai matan da suke leke shine wani makoci yana zaune akan kujera sai mata wani ta leko suna lekowa sai mata dakuwa sai ta koma gida ranta ya baki shine shi kuma Allah ya yake su gamu da mijinta ya dauka wata kila ta gawo musu cewa wani ya zage ni to shi kuma sai ya ce to ya aka yi zage ki lekowa sai tana leke ta taba ado tana leke suna hada ido da shi sai ya mata dakuwa ya mata umbola me ake cewa anan ne to to da Hausa ana cewa dakuwa irin abin nan da ake na haka din nan to shi ya mata to kun ga wannan bai kamata mace ta tsika irin wannan leken ba wata ma za ta ga rabin jikinta a waje tana kiran mai kifi mai kifi kai mai kifi zo nawa nawa wannan mu gani sai ta taba sai ta lashe hannunta sai ta taba ta lashe hannunta wallahi kifin naka da kyau kuma matan da suke shashancin su ba kai haka kuma an zaya ko irin masu sai masu neman kayan nan na mata na siye a zo a tsauna kofar gida ai ta hira da ita da shi a mai sunan malam gaskiya ni dai ka kara a ki rage a wallahi ka kara wani mijin zai dawo izo itar da matarsa da wani kato a tsoro suna hira wai mai sai da kaya ne ko da sai da kifi ne wata ba kifin za ta siya wata ce ko je ban siya ba na lallashi hannuna to wannan bai kamata mace ta zama irin wannan sakin tsaka din ba suba ta 89 idan wato mijinta ya bata kyauta ya kadanto tai godiya da yawa wannan zai sa mijin ya ji cewa tana damuwa da wannan kyautar can mun ce in ya bata kadanta gode to nan ta yi godiya da yawa kuma ta nuna farin cikin ta da wannan abin da ya bata komai kankantar sa kuma ta dinga yawa mijinta abin da ake kira bagatatan wato ba zato ba tsammani kawai sai ki dauki 300 a cikin kudin ki sa a siyo kaza yake sa a dafa ta abinda ake kira mai gida kakka tsallaka ko kakka saka ake cewa ne ko kakka menene sai kawai ki sa a dafa ta da kuki gyara ta shi ya san dai yau ya fita ma da kyar ya bar dan abinda za a dan sa nama yanka bi a miya sai zo ya tara kike mai gida bude kwana nan ka kame a gaban ka yana bude ya ga kaza ce shiryayya tace to a cikin kudi na tsaka ne maka wannan kawai dan ka sai haka ka zauna ka kinne maka fifita magaruwan sanyi wallahi miji ko iblis ne shi ko shedan ne shi zai san dai an kyautata masa anan duba ta tafi in daidai kada ainihin wato mace ta zamo ta hada kyawu uku kyawun zuciya da kyawun hali da kuma ta komai ki san ba ta da kyan hali sai ka ga mummuna ce kuma komai munin ta in tana kyan hali sai ga kyakkyawa ce haka ne annabi sallallahu alaihi wasallama yace komai ta irin sifa mace ta hada to alaika bi zati din fadhar bi zati din tariban ya daka domin ita ce ba a saba da ita in ba addinin mutun ya duba a lokacin aure ba to ainihin ba zai samu dacewa a cikin rayuwarsa ta aure ba a 91 ta yi kokari wajen sanin nafsiya na mijinta wato kamar ya tafi in akwai waya yana da waya ita ma akwai waya a gida to kawai yana tsakiyar kawai kasuwa ko yana office ko yana gida kawai ji an bugo waya ko sai text sai message sai faɗi wata kalma mai daɗi aiwa lokacin da kalman nan zai ji message ya shigo cikin handset ɗinsa yana budawa sai ga a ce wanta ce tana tuna masa tana wato yi masa wata kalma mai daɗi yana tsakar kasuwanci ya ji wannan ko yana rayuwa ma yana cikin fushi ne ya ji message ɗin yana duba ji an ce daga masoyiyarka rabin ranka wacce ta damu da kai ta damu da rayuwarka take farin ciki da farin cikinka take damuwa da damuwarka wance kaza kaza ɗinka a gani matarka mai mutunci mai kirki ai zai ji daɗin ya ga wannan test ɗin ko ya ga wannan message ɗin to wannan yana daga cikin abin da ainihin miji yake so ya ga mata sa tana da shi sannan ta 92 ta dinga kokarin nuna wa mijinta wani abu mai kyau da ya manta ko wani abu mai kyau da ya tuna da ba ko wani abu mai kyau da ya kamata yayi kamar yana da kannai mata suna aure ko yana da kannai maza kaga baya zumunta da su baya jan su a jiki ko kuma ainihin ya kamata ya ba su dama su shiga cikin harkokin kasuwancin sa har cikin kasuwanci mata za ta iya shiga ta ba miji shawara in tana da gogewa anan kuma yana ba ta dama wannan shi ma yana daga cikin abin da ainihin ya dace miji kuma ya dinga karɓar ra'ayinta in ya dace dan wasu suna cewa wai mata ba a shawara da su wanda ya shawara da mace wai zai yi nadama ƙarya ne annabi ya yi shawara da mace ko bai yi nadama ba ƙarya ne a ce ba a shawara da mata ana shawara da su sai dai in ta ba da shawarar da bata dace ba sai ka gyara amma in ka toshe kofar shawaran ta ga wani abin zai cuce ka ma sai ta ma shiru so da ta san an baka shawara baka amsa ka dinga neman shawarar ta yana daga cikin abu da ainihin wato miji zai so matarsa kuma ta so sannan yana daga cikin abin da miji yake so matarsa kar ta zamo mai gaggawa akwai mace mai gaggawa komai a tsorace za ka ganta a wani tsorace in ka shigo ya ganta a wani tsorace a wani razane miji ya fi son aka ce a kawo yake a kawo ruwa to in aka taho da ruwan kafin a ƙaraso gurinsa sai an yi minti ɗaya da rabi saboda irin tafiyar da ake kafin a ƙaraso wajen ruwan har ya sa ma ya daina jin ƙishirwan amma irin masu nan bazar 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 ta ma kifa maka ruwan a ka hannunta na rawa ta ma jiƙa mijin to irin wannan matar sai mutum ya dinga jin tsoronsa ma take ji to da ya shigo kike firgi cewa hankalin ke tashi ki tsorata amma mace ga irin tafiya da ko sufofi guda biyar iya kallo iya abinci iya tsafta iya magana iya tafiya wadannan abubuwa mace ta kware a cikin su to ta kame gidanta ta mamaye gidan wanda ta kafa gwamnatin ta a ciki amma mace za ta kalle ka ta zura ma ido ta kura ma ido tana wani muzumuzu idan nan yayi jajajir sai ka ce ta sha wiwi kaga dole hankalin mutum ya tashi ko za ta yi magana ba ta san irin muryar da miji yake so ba akwai ta take wa mijinta magana da muryar maza sai ta wani cika kumatunta da iska kafin ta faɗi son da za ta faɗa lallah wannan mace ce akwai wacce ainihin ba ta iya waɗannan abubuwan ba to wannan yana daga cikin abin da miji yake so daga matarsa tufa ta 94 ta dinga gane cewa ta dinga tunani in mijinta ya fita a cikin halayenta wanne ne ba shi da kyau ta duba wai halina wa meye ba shi da kyau a halina wanda duk ina so mu zauna lafiya da mijina ya kamata in bar shi ta kalli shi da kyau ta ga cewa eh lalle kaza da kaza kam da nake yi bai dace ba sai kawai mijinta kawai bai faɗa ba dan akwai mijin da shiru kawai zai kuma akwai matar da suke takura wa mijinta wai sai ta ji kalmomi daga gare shi to akwai mijin da ba za ki ji wannan kalmar ba amma za ki fassara idan kika ga miji ya damu da ƴaƴanki yana ƙaunar ƴaƴanki to alama ce yana ƙaunarki idan kika ga miji ya damu da ya dinka miki tufafi ya damu da ya kawo miki abinci idan ba shi da kuɗi hankalinsa ya tashi in ba shi da bukata to ko bai zo ya gaya miki irin waɗannan kalmomi masu daɗi ba yana son ki wannan duk fassara ce ta so idan ba baki ka zo gida kika ga miji ya tare ta da mutunci da girmamawa yana mata kyauta to alama ce yana ƙaunaki in kika haɗu da ƴan uwanki kika ga yana girmama su yana mutunta su duk alama ce ta yana ƙaunaki domin Nana Khadija ko da ta rasu Annabi sallallahu alaihi wasallama idan ya ji ƴar uwarta ta zo gida tana yin murya sai ya ce wanta ce wanta ce sai ya zo ya shimfiɗa mata mayafi ya kuma zaunar da ita a kai yana murna da zuwanta Hanna na Aisha tace ba wacce nake kishi da ita irin Khadija ban taba ganin Khadija ba amma ba matar da nake kishi da ita irin Khadija sai ya Rasulullah wannan matar ta ka tsohuwa ta mutu da Allah gashi Allah musanya maka ni da ita mu me yasa ba zaka manta da ita bai ce wallahi ba zan manta da ita ba dan kai mun abinda ba wanda ya mun irin sa kawayen ta ma sai sa a yanka rago ce a raba wa kawayen Khadija saboda ya nuna kaunar sa ga mutuncin da Khadija ta yi masa wannan yana daga cikin abinda mace za ta gane mijinta yana kaunar ta tuba ta 95 lalle mace ta dinga wato musanyan kalmomi na girmamawa tsakaninta da mijinta kalmomi na girmamawa mun ce wasu na cewa malam wata ce baban wance su dai Laraba sun fi baban wance ɗanka na farko ko ƴaka ta farko sai a dinga maka alkunya da shi maman wance shi ma a dinga cewa maman wance amma ke da lu na da lu mamma sai suna cewa mamma din da delin Allah mutunci kada ki dinga aibata ba ba ta 96 kada ki dinga aibata baban su a gaban su shi ma kada ki dinga aibanta ki a gaban su dan wannan zai zubar da mutuncin ki zai zubar da mutuncin sa gaba ɗaya ku kasa a ganin mutuncin kowa to idan baya nan ki sai ku dinga bin baban ku dinga girmama shi ku dinga mutunta shi sun baban ku ne shi ma an baka nan ku ce babanku ba abinda za ku samu a lahira irin ku girmama babanku to idan yaji kina cewa su bi shi shi yana cewa su bi ki sannan in suke masa abu kafin ya fishi ke ya kamata ki fara yi da akwai matar da idan mijinta kayan su suke wani abu sai shine mijin zai magana amma sai kike ke baban naku kan fara can kike kare yin haka baban ki din yana magana ki dinga ladabi ki dinga ma koya musu yadda za su dinga zuwa gurin sa na fa kike kuje ku kai sheda baban ku in ya dawo kike kuje ku gaishe shi za ku tawo makaranta ku je ku biya ku gaishe da baban ku in ya dawo ga irin kalmomin da za ku tare shi in yayi baki ku je ku gaishe su kuma an ba ku abu a waje ku karba ka kuma mutane suna cin abinci ku dinga kallon su in an yi baki ka ku je ku zira musu ido ki dinga koya musu da akwai yaran da aka ba shi in an hana ni karba sai in baba ne ya ce in karba in baban sa bai ce karba ba zai karba ba amma akwai ya matar da an yi baki ya ce ku fita bakin sa ne suka zo ko za ku ba ku wani abu maza ku je ku kewaye su wani yaro ma ya zo kawai da yake ba shi da wayo sai wa abokin baba haka ba ni sai uban ya zo ya daki hannu tun gida yaro mai roƙon tsiya to ike kika koya masa ko kuma kana cin abinci wallahi haka ga wani yaron ya zo yana haka ya zura ma ido yana cewa ki kika ya zo ya sa hannu akwai wanda da su iyayen ma ƴaƴan suke kunya ta a cikin jama'a dan ki yana ganin nama sai fashe da kuka nama nama dinga kai ana ta boyewa ana boyewa jama'a ta ne ga nama ko kuma an je gidan jama'a kina sauke shi sai rarrafe je buɗe kwano sai sa hannu kawai cikin da Allah ya haƙuri yaro ne ana ai ba komai ba komai ko kuma kin masa rashin tarbiya cikin jama'a kina ma faɗa izage ki ko wanda suke haka ga danta a cikin jama'a ya zage ta ko ya zagi wani ya kunyata ki zo kina ta ba haƙuri Allah ya haƙuri yaro ne ana ba komai ai tunda ya zagi baba wani ma ai zai zagi baba sa ba komai ya haƙuri da mata da iya magana sai an rama to sannan tufata 97 mace ta zamo ta fi abin da yake gudana a duniya tana da ƴan rediyon ta jin labarai kuma tana notisin ɗin da yake zuwa ya komo wato kar ta zamo kawai a cikin wani buhu take ba ta san me yake faruwa a duniya siyasar duniya da siyasar cikin gida ba a irin ɗan BBC ɗin nan da Jamus ya kamata ke ma ki dinga ji yadda za ki san me ake ciki a duniyar musulmi duniyar kafirai me ya afka kafirai na bakin ciki me ya afka musulmi na farin ciki mai murna me ya afka musulmi na bakin ciki mai bakin ciki yanzu wata bata san cewa an yi girgizar ƙasa ƴan uwanmu musulmi sama da miliyan ɗaya sun mutu a Pakistan ba wata bata sani ba mu muna nan muna azumi su an musu girgiza kasa da makaranta da mata da gidaje duk sun rugurguje wanda suke kai din yanzu babu gidan da za su zauna ba magani wanda suke ji rauni to shi ga in kin san wannan zaki musu addu'a haka abin da ke faruwa a faki a abin nan a Iraki wata bata san cewa ma ana nan ana kashe musulmi a Iraki ba kuma wata bata san cewa ya jarabta Amerika da guguwar Rita ta zo ta rugurguza gari guda ba bata san an yi kuma guguwar Katrina ba kuma yanzu ma a Florida ana nan jiya ana tafka ruwa yana ne na targurguza gidajen Amurka shi addu'a da muke musu da cewa suna cutar da musulmi Allah ya dauka mana fansa yana daukan mana amma ta bata ma sani ba balle ce musu addu'a to da haka ki jama kina ko jarida ce ma in kin iya turanci ko hausa ki dinga siyan jaridu kina karantawa kina jin me ake ciki a duniya mijin ki in ya ga cewa ke ma fi kin san siyasar duniya kin san abin da yake zuwa ya komo to zai ji cewa lalle matarsa fa ba dama ce ita ma amma kina nan a cikin kurtu an binne shi biki san me an go kuma sai ai wani abu na kirki biki shina ba ko ai na tsiya biki shina ba to wannan yana daga cikin abin da miji ba ya san matar sa a ciki haka shine an ta kuna wa kiya fi umurika ta zamo wato ta san me yake zuwa ya komo sannan sufa ta 98 ya kamata wata ran mijinta zai yi tafiya kai masa rakiya kace mai gida wannan tafiya ya kamata ka tafi da mu ko ka tafi da ni ba wai tafiya ta za shi unguwa ba fa ko za shi office ba a'a mu fita mu dan kewaya haka ko a ƙasa ne dai mu tafi mu je can gindin bishiya a can bayan gari mu dan zauna a gindin bishiya mu huta dai ke wannan in ba waɗanda suka yi waɗanda suka dan yi boko su suke iya wannan bara mata su ce she kuma lokaci ya kure na ai ba zai yi ba shi ma mijin ba zai yadda ba a gani to kira ka shi dan wannan din na dan fita waje aje a huta a wani guri ko ran sallah ya dauke shi ku tafi aje a gaishe da iyayenki aje a gaishe da iyayensa to wannan yana daga cikin abu waɗanda wasu ma gaba daya sai su tafi hutu ya dauki hutu na kwana uku kawai ku tafi wani garin can waje musu ƴan uwanku ko ƴan uwansa ku je ku kwana biyu a can a gaishe da su a kuma wani kuma kawai daukar ta zai su tafi can wajen bakin ruwa ko wajen fulawoyi aje a zauna ana kallon halittar Allah ana tunani ko kai ki makabarta ki ga lahira sai to kin ga duk kaburburan nan wasu ne suka mutu saboda haka zan iya mutuwa zaki iya mutuwa saboda haka ki ya sanar da ki wannan ko ki sanar da ki kalma 99 sufofi na 99 mace ta zama tare da mijinta a cikin abubuwa masu daɗi kalmomi masu daɗi suna daga cikin abinda suke kwantawa da miji rai a kowane lokaci haka al-kalimatul hulwa hiya miftahul qalb kalma mai daɗi tana buɗe zuciya an ce ana cin nasara akan mutum da kyautatawa ta yadda ba a cin nasara a kanta ta hanyar fitina zaki iya mallakan mijinki da hali mai kyau da kalma mai kyau da sifa mai kyau da shiga mai kyau da abinci mai daɗi da kallo mai kyau ta yadda ba zaki iya cin nasara akan su da komai ba haka ne ko ba haka bane to don haka ki san cewa mijinki sitiyarin rayuwarsa gaba ɗaya yana hannunki don haka ki san yadda zaki juya shi yadda zaki lailaye shi yadda zaki tarairaye shi yadda zaki kwantar masa da hankali ya zama cewa hankalinsa ya kwanta rayuwarsa ta kwanta arzikinsa ya karu ta hanyar ki rayuwarsa ta yi kyau ta hanyar ki shawarwarinki da halayenki sun daidaita shi akan tsawo madaidaici sun kuma gyara rayuwarsa ya dinga jin kamar yadda wani shekaran jiya izo ya samu yake cewa matarsa ce take so ta rabu da shi yake wallahi malam muka rabu ban san ko mutuwa zan yi ba ka taimaka min malam a nemo ta da Allah ai mata nasiha ta maida ni mu koma sai ne tunanin wancan hadisin na Annabi sallallahu alaihi wasallam to na tura nace ta zo take ba za ta zo ba nace to ina jin tayi fushi ne mai tsanani ya aka yi ka ga mun gaskiya abin da ya faru yake dai da yana shaye-shaye zai je hajjiya zai shawo izo ya zazzage sa ya zazzagi iyayenta ya yi mata kaza da sauransu dai tana ta haƙuri kuma 'ya'yansu biyu har dai abin da ya kai ya kai ya kai ya kai ya kai ya tike ya kure ya je ƙarshe har ya zama wato abin da tana ga ba zai gyaru ba dan haka ita kawai tana ga in ma ta zo sulhu zan mutu in kuma an yi sulhu tana ga ba zai rabu da wannan halin nasa da yake yi ba zai ci gaba da cutar da ita da iyayenta har gori ake mata a cikin mata ce mu dai Allah yake yi mu zan mu ba sa sha kun san ku abin da ake nufi su mata ba sa rabo da ƴan ƙananan magana dan haka waɗannan sufofi da makamantansu za su taimaka a samu arziki a cikin rayuwa ta aure kuma zai jawo arziki a samu kwanciyar hankali ƴaƴa su tashi masu albarka gidan ya zama mai albarka mijin ya zama mai albarka ke ki zama mai albarka kuma ku haifa mana ƴaƴa masu albarka in harka gwamnati suka shiga a dinga yabon su in harka malanta suka shiga a yabe su in harka kasuwanci suka shiga masu amana ne duk waɗannan halayen daga gida ake koyan su da haka Annabi sallallahu alaihi wasallama yace كل مولود يولد على الفطرة إنما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه أبواه دكتور أبن هاي هو أنا هاي هو أنت أيانك مسلمش إيا أيانس فيك ما يدشى بماوجودي إني أجا أنا ماوجودن شيء أجيران سوشي يكويا هو ستايا أشار شيء هدشى يانا زوا شيء ما سيء تأوى جوات كويا ما بابك كوس ما يدشى بنصاري نه نصاران شيء شيء أكيدر واتو أينهم jahilci rayuwa da jahilci shine nasaranci san duniya kuma tsantsa koyawa yake san duniya ke zaman aure fa zama ne na investment company zaki dan haka dole ko ta wata hanya ki ga daga kudin mijinki kina yin da shi hannu biyu ki zauna kina zaman banza a gidan miji akwai wanda kika ga ita zaman banza take wanda duk minti ɗaya da kika yi a gidan mijinki malaika yake rubuta miki lada saboda zaman aure kike wai amma tunda ba ta sana'a ba ta tara kuɗi tana kawo babarta sai a ce wai zaman banza take yi to gaskiya wannan kalmar banza ce kike yadda da irin waɗannan shawarwarin mata da mijinki a raba ki ta zaman lafiya da kuke da mijinki akan abin da ba zai amfana ba don haka anan za mu tsaya saboda naga tambayoyi burjet da tare a aiko wata kila a cikin tambayoyin ma za a ƙara wasu abubuwa waɗannan sune support cikin da tara cikin charbi kenan wanda muke ganin in mata suka kamantu suka tuffatu da su insha Allah za su samu sa'ada a cikin rayuwarsu ta aure kuma na ga za ku yi muwafaka da ni cewa akalla dai watun ku suna da duka ma wata tana da 50 cikin 100 wata uku gare ta ma uku kuma ta ji an faɗa wanda ya dace da ita da lokacin da ake karanta wata kuma ta ji ma wani ba zai yi ba ai na wannan ai kawai mallam ya faɗa ne ai ba zai yi ba wannan wata haka za ta ce amma a wajen wata zai yi wannan wata ne ba zai yi ba ya dangana ga irin yanayinki da yanayin mijinki da yanayin irin abin da zaki iya yi a ciki haka muna fata Allah ya muku albarka yau ƴaƴanku albarka yau mazajenku albarka waɗanda suke da aure Allah ya ba su ikon zaman lafiya wanda ba su yi ba Allah ya ba su miji na ƙwarai Allah ya waɗanda suke da haihuwa Allah ya ba su ya sa ƴaƴa masu albarka ne waɗanda ba su haihu ba Allah ya ba su ƴaƴa masu albarka wanda suke cikin arziki ya dawomar da arzikin nasu wanda ko ba su arziki Allah ya musu arziki wanda suke cikin gidajen kansu ya ba su ikon rikewa wanda suke gidajen haya Allah ya manta musu gidajen kansu wanda mijin take da sana'a mai ƙarfi Allah ta'ala ya sa ya dinga kula da ita wanda ko mijin take cikin matsala Allah ya yaye masa سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته matsayin bilicin ko famin da mata suke yi ko na gashi dan yayi fadi yayi kyau da kuma goge fuska dan tafari wanda ya saba musulunci domin Annabi sallallahu alaihi wasallama ya tsine wa mata wacce take yin zane a fuskarta ya ce Allah ya tsine wa matar da take canza halittarta da wacce take aske giratta da wacce take kankare haƙorinta wajen take wushiya da wacce take ƙarin gashi duk waɗannan hadisi ya zo an tsine musu sai aka ce mata mace ta aikata abinda aka tsine wanda ya ba amma inda wani mai ne ake da shi mai kyau wanda ta za ta shafa gashinta yayi laushi yayi kyau yayi laushi sosai yayi kyau wannan babu laifi amma abinda suke kira canter test Coca-Cola leg wanda bai dace ba ma'ana an kalli fuskar ki sai a ce penta kuma an kalli kafar ki a ce Coca-Cola ma'ana da gani an san farin naki ba na gaskiya bane dan ga kafar ki nan baki kirin kuma fuskar ki fari fat to fuskar ki tayi kama da penta kafar ki tayi kama da Coca-Cola saboda haka wannan an san goje goje ne da shafe shafe na tsiya kika je kika dawo wannan kuma abinda masu likitocin fata suke cewa matar da take goga irin waɗannan abubuwan a jikinta karshe fuskar ta kan yi tamoji kai wani kala baki fari kuma in rana ya dake ta su cikin yin wari saboda naman ne yake konewa fuskar ta take konewa kuma mai kona gashin ta dan ta kyau mafi yawa ba ta tsufa da gashi in ta dako girma su gashin ta duk ya zure kyau ga ta irin na maza wata ma kwalkwabo take yi saboda kuraje duk sun fito a cikin kan saboda wannan sunadarin da take sawa dan haka ki tsaya yadda Allah ya tsaya da ki eh wannan kan dama akwai waɗannan kayayyaki da ake yin suna turai waɗanda mace in mijinta yana sha'awa ya siyo mata a cikin gida musamman in gidan aka ce su kai ne to wannan za ta iya sa mata wutar gida ta ɗan yi yawo don tunda inyamurai suna sa da irin karna annan yajuji wa majujin nan to kaga idan kina sa ma a gida suke ɗauke hankalinsu daga kallon yajuji wa majuji faɗin waɗanda suke kullum dama ana tare da su a kasuwa kusan zindirma suke yawo saboda haka wannan in mijin ne yake sha'awa ta fahimci yana son irin wannan shigar kuma in ta sa yana kallanta to sai ta dinga sawa mijin da bai sa matar sa ma ta ba ya cuce ta ya cuci kansa domin akwai abubuwan da baba za ta sani ba haƙƙinka ne sai a makaranta din akwai haƙƙin Allah akwai haƙƙinka akwai haƙƙinta akwai haƙƙin ƴaƴanta akwai haƙƙin iyayenta da na iyayenta dan ba makaranta ta jiya ba za ta fahimci wannan ba dan haka waɗanda ba su sa matan su a makaranta ba sun cuci matan sun cuce su kuma kana son ka shiga aljanna ita ma kai ne mata mugunta ta shiga in ba ta yi addini ba bata bi Allah bata bi manzon Allah ba za ta samu aljanna to dan haka ya kamata miji ya ji tsoron Allah ko dai ya karanta da ita da kansa ko kuma ya sa ta a makaranta in ba haka ba ya cuce ta yawa amsa sannan mutum ta gan shi gabanta na faduwa ina ga wata kila dama ko dai an yi auren ba soyayya ko kuma yana da wani mugun hali yana afka mata da fada dan akwai mazan da saboda rashin kirki har dukan matan su suke yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da aka wani yaddi matarsa yazo yake mutumin da yake da kirki ba zai ci matarsa ba yace ni mafi alherin ku a wajen ku mafi alherin ku a wajen matan ku yace ni ne mafi alheri a wajen matana ana Aisha tace tunda manzon Allah yake sallallahu alaihi wasallama bai taɓa kai wata duka a cikin mu ba bai taɓa zagin wata a cikin mu ba kuma idan muna aikin gida yazo ya tarar ana girki sai ayi dashi in ana tankade ayi dashi in ana yin tuke ayi dashi in ana kada miya ce ku banin kada musu duk aikin da yake suna yi a gida sai ya tarayya da su wanda sai an zo maganan maza duk za a kawo musu waɗannan wannan abin da ya shafi maza ne sai an zo kansu su kuma za a yi musu nasu bayanin so mutum da baya taya matarsa aikin komai ya dawo da sauran lokaci da rara ko sai ne wata utility trust dinsa ya koma gefe yana washi dan boko yana karatu ya bata tana ta gumi tana ta kokari ta karasa abinci bari in kama miki tana a bari mai gida ana haba din garin kama miki to wasu kuma suna son su kama din amma wacce ta gani ta tace ayya wanda ta shin yawa ne shi yake mata girki ma shike nan ba namiji ta shin yake wannan bai kamata ba mun yi bayani cewa mace da ciki nauyin ciki ya hana ta yin azumi da matar da shayarwa ta san in ta shayar ɗinta ba zai samu nono ba waɗannan guda biyu an musu sauki su sha azumi sannan an ce idan rama azumin ya fiye mata ta rama azumin in ciyarwa ne ya fiye mata ta ciyar a bakacin azumin don abin da ya sa aka bada fatawar biyu wata ciyarwar ya fi mata sauki saboda tana da hali wata kuma rama azumin ya fiye mata sauki saboda shi ne za ta iya haka idan ɗanki ya hana ki yin azumi saboda in kin azumi ba zai samu nono ba ko kina da ciki in kin yi azumi dan cikin zai tutu kin samu shawara daga likita akan haka to abin da zaki yi shine ki sha azumin duk sanda aka kai azumi sai ki abinci kwano da nama ki ba talaka ya ci a bakin azumin in ko ba zaki iya bada abincin ba ko mijinki ba zai taimaka miki ba sai ki rama azumin bayan sallah kana karbuwa sai dai kawai yayi dan ruwa ruwa amma kai wa kanka addu'a kai musulmi yafi man kai wa kanka kawai ka nuna kai kadai kake son bukata wata kila roƙa musulmin ma zai sa an fata ka sai an yi bayani cewa idan man ba mai kona gashi bane da sai ya laushi ne ya ƙara baki ba laifi in wanda zai kona gashi ne haramun ne kura kenan a gaishe ki kura gaishe ki kura faɗa ki ya a tsabibiya a gaishe ki a ce wani abin alfahari ne ma kin firgita shi kin tsorata shi in ya kan yake hanta cikin sa na kaduwa ya ba abin kirki kike ba abin Allah wa dai kika yi miji na jin tsoron ki ya taho gida ana dukan lugude a kirjin sa yana jin dik sai ga wani da ya doshi gida zaka gane yanayin gidansa zaka ga ya sha kunu ya bata rai saboda ya san abin da zai tara a gidan ba mai kyau bane amma in zai fito sai ga ya fito yana Allah 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 ya kubuto da shi daga bala'i to ya kamata ta ji tsoron Allah ta gyara halinta
masha Allah Allah ya saka wa malam alheri shi bi ran ajin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan fa'isha shida lawshin complete har garan da ba launti asurunti oci boti tunajila kici jira mu kona mp3 ga nan ba wayar mu ga masu kusan neman mu akan nan ba waya kamar haka 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- 2275. Assalamu alaikum warahmatullahi.